sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Amurka tana sa ido akan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram take kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Al-Qaeda ke yi. Jama'a a jihar Niger, Najeriya, da suke kashedi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni, a cikin wannan lokacin sun yi ikirarin cewa kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu 8 a cikin mazaɓu 25 na jihar. Amma jama'a Amurka suna takatsantsan wurin yanke hukunci ganin yadda ta'addancin ke haɓaka cikin gaggawa, lamarin da ya sa nasarar da Boko Haram da ƙawata mai alaka da IS, wato IS Afirka ta Yamma, ta koma faɗi tashi a cikin watanni da dama da suka shuɗe. Wani sanata Amurka a kwamitin ayyukan soja na Majalisar Dattawa ya yi kashedin tashin hankali da kuma yunkurin kwace Taiwan da ƙarfin soja da Beijing ke yi ka iya sauya tafiyar duniya. Kane ya yi kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa demokuraɗiyyar Taiwan. Taiwan tana fuskantar barazana mai tsananin gaske daga gwamnatin kama karya, mai tsananin iko da babbar manufa da kuma tsananin bukata, inji Dan Sullivan, dan Majalisar Dattawa daga jihar Alaska. Batun na Taiwan, a cewar Sullivan, ba batu ne da ya kamata a ɗauke shi da wasa a gwagwarmayar neman iko a duniya ba, sai dai ya ce muhimmin batu ne tsakanin mai cin gashin kai da kuma mai mulkin danniya, tamkar Berlin ta Yamma yayin da ake tsaka da yakin cacar baki a duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin kaddamar da aikin bada rigakafin cutar shan-inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a ƙasar Afghanistan, ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru 30 wanda ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya. Za a fara yi wa yara rigakafi a Afghanistan ne a ranar 8 ga watan Nuwamba a karon farko cikin shekaru 3 bayan da sabuwar gwamnatin Taliban ta bada amincewarta. Wannan gagarumar nasara ce da yanzu za ta ba mu dama shiga ko ina a cikin Afghanistan, muna bi gida-gida muna yi wa yara rigakafi, inji Dr. Hamid Jafari, daraktan yaki da shan-inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO a yankin gabashin Mediterania. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kira ga duk wanda ya cancanci rigakafin COVID-19 na uku a Amurka da ya je ya karbi, wuni guda bayan da hukumar kiwon lafiya ta Amurka da kuma ta sa ido akan kamfanonin sarrafa magunguna suka tabbatar da a ƙara adadin rigakafin da ya kamata a ƙara yin su. A wani taro a fadar White House da kwamitin yaki da cutar COVID-19 ya yi, daraktan hukumar CDC Rochelle Walensky ya yi bayani akan su wane ne suke buƙatar ƙarin allurar rigakafin. Ya ce mutane da aka musu rigakafi da Pfizer ko Moderna da suka haura shekaru 65 ko kuma suka haura hakan watanni 6 bayan da aka musu alluran, da manya da suka dade a gidan tsofaffi, da mutane da ke fama da rashin lafiya, da kuma waɗanda ke aiki a wurare masu haɗari, to lallai suna da buƙatar ƙarin rigakafi na uku. Amma ya ce duk wanda ya yi rigakafin Johnson & Johnson bayan watanni 2 ko fiye da haka zai buƙaci ƙarin allurar. A jiya Juma'a, sojojin Habasha sun kai samame ta sama a birnin Mekele, hari na 5 da suka kai akan babban birnin yankin Tigiri tun daga ranar Litinin. Sai dai nan da nan babu wani rahoto akan mutane da suka mutu a farmakin na jiya Juma'a, wanda shaidu suka ce harin ya afka ne akan filin wani manomi a kusa da katangar jami'ar Mekele da ke gabashin yankin. Wani jirgin sama aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da UNIFIL Mekele sai da ya koma birnin Addis Ababa a jiya Juma'a saboda wannan farmaki ta sama, a cewar Gemma Kunele, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin, kana babban jami'in shirya ayyukan jin kai. Kunele ya ce hare-haren ta sama a wannan mako da kuma sabon rikici da ya barke yana mummunan tasiri a yankin saboda babu wata motar da kun kaya da ta shiga da kaya yankin na arewacin Habasha mai fama da tashin hankali tun daga ranar Litinin. A ƙarshe, a jiya Juma'a, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta kira ga shugaban sojan ƙasar da ya sauka daga karagar mulki kana mika mulkin da ya kwace a ranar 1 ga watan Fabrairu daga zababbiyar gwamnatin farar hula.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare jihar Sokoto mai fama da matsalar tsaro da ta kai har sai da babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya yi tattaki takanasta Abuja har birnin da Shehu. Madalla. Gabanin isar babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, jihar ta Sokoto ta yi ta fama da hare-haren 'yan bindiga iri-iri, inda sa'o'i 24 kafin isar su birnin na Shehu, 'yan bindigar suka hallaka sama da mutum 60 a yankin Goronyo. Kodayake alƙalamin mahukunta na nuna cewar mutum sama da 40 ne 'yan bindigar suka kashe. Da yake marabalale da babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya, gwamnan jihar Sokoto Barista Aminu Wazir Tambuwal ya jaddada bukatar da ke akwai na ƙara dakaru da kayan aiki don tunkarar 'yan bindigar gadan-gadan.
Haka kuma zan ci gaba da mika bukatar ƙarin dakarun tsaro da kuma ƙarin kayan aiki. Kamar yadda muka tattauna a kibance tsakanin jiya zuwa yau, sai gashi kuma mun samu labari mummuna, labarin harin da aka kai a cikin ƙwaryar garin Goronyo, inda gwamman mutane suka rasa rayukansu kuma har yanzu ana ci gaba da kirga sauran. Saboda haka ba mu da tabbacin ko mutum nawa suka rasa rayukansu. Matsayin lambar 'yan ta'adda ke sha a Zamfara shi yasa suke kwararowa a nan Sokoto. Saboda haka muna buƙatar da ku yi bitar farmakin da kuke yi a Zamfara. In so samu ne a fito da irinsu a tsakanin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna, Katsina da kuma Niger. Saboda duk waɗannan jihohin su ne ke shan wahala a yanzu saboda an matsawa 'yan bindigar a jihar Zamfara.
A cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya ce,
sha'anin tsaro lamari ne da ya shafi kowa. Wannan nema ya samu ka faɗaɗa tattaunawar ta hanyar janyo duk masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro na jiha. Gwamna shine na farko, sa'annan sarakunan gargajiya, su ma sauran shugabanni suna ciki, da kuma 'yan jiha da abin ya shafa. Za mu ci gaba da haɗa hannu domin aiki tare. Wannan shine ma'awannin da muka baiwa babbar hidikwata da kuma sojojin da aka girke a wurare na surika bibiya da kuma karɓar bayanai. Saboda 'yan ta'addar nan da muke yaƙa ba daga wata duniyar suka zo ba. Da mutum zai karɓi kuɗin fansa ya je saman dutse ya zauna, dole ne ya shigo cikin gari, kuma makwabtansa da sauran mutane sun san shi. Saboda haka idan muka yi aiki tare, za mu iya kama su tun kafin su kawo mana hari.
Babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya kazalika ya kai wa mai alfarma sarki musulmi Sultan Sa'ad Abubakar ziyarar ban girma game abin da mai alfarma ke cewa.
But I want to assure all of you, not just you as Kiba Abisa, but the entire Nigerian military of our total commitment.
Ina sanar ba wa dukkanin waɗanda ke wannan wajen tabbacin ba ku goyon bayan duk da kuke buƙata domin samun nasarar yaƙi da kuke yi da wannan matsalar ta tsaro. Wannan matsala ba ƙarama ba ce, kuma kuna iyakacin naku ƙoƙari wajen yaƙi da matsalar. Tabbas da kawunanmu za su kasance a haɗe, to fa ba za mu iya samun irin wannan matsalar ba. Idan ya kasance muna haɗa hannu wajen tunkarar matsaloli, to tabbas za a samar da mafita. Amma idan ya kasance akwai matsaloli kuma kowa na nuna halin ko oho, to fa lamarin na iya yin kamari da ba a zata ba.
Daga bisani General Faruk Yahaya ya ziyarci bataliya ta 8 Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kazalika ya ziyarci yankunan Sabon Birni da Goronyo, inda 'yan bindigar suka tafka aika-aika. To ko menene fatan Sokotawa dangane da wannan ziyara ta babban Hafsan Hafsoshin? Ga ra'ayin wasu mutanen gabashin Sokoto, wato Honorable Muhammad Idris Dan Chadi da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni, da kuma Basharu Altina Gauyawa Isa, wanda shine shugaban rundunar adalci a jihar ta Sokoto.
Mu abinda an roƙon mu na farko game da wannan ziyara ta shi, Allah shi sa ziyarar ba ƙarin samaki bane za ta ja muna. Domin in ka diba ko kada bibiye da ayyukan waɗanga 'yan bindiga, babu shakka ko yaushe suna son su nuna ma hukumomi su suna nan tsaye da ƙarfinsu, kuma suna iya kai ɗauki da hormaki ko yaushe sun haga dama kuma ba za a tare su ba. A hakanan ta sha faruwa, wanda yake wannan shine ba shine na farko ba. To wannan ziyara da yake dab da kawowa kuma ainihin wannan al'amari ya faru a cikin garin Gwarayo ba wani abun mamaki ba ne. Abu ne wanda yake cewa suna iya yi ne domin sun saba su ƙara nuna ma gwamnati cewa suna nan tsaye, kuma su ke da iko wannan yanki, ba ainihin hukumomi ke da iko da shi ba. Zuwan da ya yi Sabon Birni da Gwarayo zuwa Sabon Birni ba wani al'amari ba ne sabo ga mu mutanen wannan yanki, saboda mun sha ganin motoci su yo ɗauki su yo dandazo tun daga Kaduna, tun daga Zaria mota 15 zuwa 20 su yo layi, kamar waɗanda za su ta haya su yi wani artabu wanda an ta kamar me wanda an na kawo da makiyi, amma su zo su wuce Isa su zo Sabon Birni su yo kwana su shawo talle-talle na Sabon Birni su dawo Isa su yi kwana su koma wasu inda sun kai to ba wani bako ba ne. Sannan zuwan da ya yi a can Isa da Sabon Birni da jami'an tsaron da ya ɗauka sun ka tahi domin tunanin wai wani kiyasi ko kuma wani ainihin kallo na gani da ido na abubuwan da sun kawaru, babu wani abu wanda ita gwamnatin wadda ta ɗauke shi ta kai shi can ba ta sani ba. Babu wani al'amari wanda dukkan masu ikon can tun daga rauna har zuwa waɗanga ciyamomi waɗanda ga kalihun ƙananan hukumomi ba su sani ba. Babu wani al'amari sabo. Mu dai abin da muke hange cikin wannan al'amari, ko ma ya kai ziyara ko bai kai ziyara ba, abinda muke bukata ainihin a kawo dauki a tahi da jami'an tsaro a isko su hatton gaggakin su a yi attabu da su a yi ta kare in shirye ake ainihin a cici rayukan jama'a. Ko kwamishinan tsaro na wannan jiha ya tabbata ya nanata waɗannan 'yan bindiga ba baki ba ne. An san su, an san uwayen da sun kahe su, an san gidajen da an kahe su, an san wuraren da suke gudanar da waɗanga ayyuka na ta'addanci, an san kuma irin yadda suke gallaza ma mutane azaba. To kaga babu wani al'amari sabo wanda muka gani wannan tahowa da wannan tahiya zuwa Sabon Birni kasar gobir da ainihin Gwarayo za shi haihuwar sanadiyar wannan ziyara, mu ba mu gane shi ba.
Alhamdulillah da ni da Bashir babu wanda bai bin wannan al'amari kuma dare da rana ban dauki wani abu ba, saboda yadda ya kamata a ce an kaddamar mu mutanen nan da yaki da girman da suke da shi, sai in ga kamar ainihin gwamnati tana wasa da al'amarin gabaɗaya. Sannan kuma idan ka zo ka dibi kashin da an kai na Sokoto, dan kashin da an kawo mutane a Gwarayo ba magana ma ishi don Gwarayo tare ba, magana kashin da na Sokoto, za ka ga babu wani yanki wannan bangare har zuwa musamman zuwa cikin garin ga inda babu mutanen da an halaka. Kasuwa ce ta Gwarayo da take hada ko ina, duk wannan zunnamu babu wanda bai zuwa da kuma wanga zunnan na cikin Sokoto, babu wanda bai zuwa nan kasuwa, saboda al'amura guda biyu da ke zama ta international market. Kai ina da yakini cikin kashin da an kai, in an kaci da gabar da kididdiga sai ka isti karshen da an kashe wani mutunan ga ko Benin ko Niger wa'anda ke zakkuwa sayan albasa. Gwarayo market is national market ce ai. To kaga in ka dibi wannan kashi na Gwarayo da an kai, abubuwa ne na Ubangiji Allah da yake bayyana mutane a kullumin. In kana wasa da abu ko kana ma abun rikon su kai na kashi, har ya kai lokacin da wannan abu zai hito kiri-kiri a ce an kashe wa'annan mutane gaban shugaban kasa, gaban jami'in tsaro, gaban gwamna. Me yasa nace haka? Gaban duk wani babba. Dan radda an kashe waɗannan mutane shugaban sojoji yana cikin garin Sokoto, yana jihar ga, kuma sannan wakilin shugaban kasa na. ta harkar tsaro. So kaga kenan an tabbatar musu koko sun gwada musu karihin da suke da shi. Kuma magana figa wanda aka shiwa naji kana magana ana cewa official ko 30 ko ba ana magana mutane kusan 72 zuwa 100 aka magana su. Akwai mutane da sun ka halaka wasu sun zabar masu hada ruwa gulbin gurayo ba a magane su misali. Hayyo ana neman mutane ididdig abin da zai hada maka cewa wai ga adadin wanda ya mutu a wannan kasuwa wallahi tallahi bare ga maka dole sai dai daga baya wanda bai ga dan uwa ne ba in ya kai bayanin cewa wane ya zo kasuwa rana kaza bai zo ba sannan na biyu mu da hajjin magana tsaro shi yanzu shugaban sojojin Najeriya wanda dan Sokoto na ma kan kasa ya ga abin da ya faru wannan wuri sannan ya gani yana gari sun ka nuna mai suna nan sannan kuma maganan ma da akai ana wadin waiwan ga operation din da akai cewa saboda abin da akai zanfara shi ka tasowa shi taho nan ne shi na ka damun mu wannan magana fadi ne mutane kai dabobin ga inda mutanen ga suka muna cin kashin ga da akai babu daba guda da asabuwa dan an yi abu zanfara ta dawo saban bindi ko ta dawo isa babu shi ko cikin zanfara bangaren zanfara ai ba da ki misali ba har ya magana cikin bayanan akai ta shinkahi okay ba ci isa ran shinkahi lokacin ce ba me ya rabata shinkahi ba gulbi ba ai ba isa ce ba amma har yanzu dabbar da ka sani ta babban daba misali ta babban shahararren dan bidiga ga aka magana tun shi anan amare bai ta ko kalaba ko koma ko minti guda ko kowa guda ko taki guda ko ce maka ya daga ta wuri kariya shi ga dukan bayanan akai mutane na zuwa ga gaba su to sun zo aka ba labari so an shahada mutane ana badawa sai a ce ana tattarawa information ana samun labarai daga masu ruwa da tsaki ko community wannan ga abin shawa shin labari nawa abin nawa muka tahiya mu sako mutanen mu su shako wanda a kauye shako mu to mu hadi amma shin wani na an ka dauki mataki yanzu misali an dauki sojojin da aka yi su a birni ko da mun ka dawo ni shiga sabon birni ina nan sojoji sun ka tai motocin da aure da ya gane su haka yaki na ra'ayi na duniya amma shin duk abin nan da sun kai da sun ka tai sun ka dawo mina naka
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauki da ci gaban wannan shiri a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
barkanmu da sake kasancewa da ku akan shirin nan mai farin jini wanda aka yi masuna da dangari shiri ne na sashin Hausa na muryan Amurka tare da hadin gwiwan Alpha Radio 104.9 a birnin Kumashi kasan Ghana sunana Audu Zahiri yau akan wannan shiri mu yi tattake zuwa garin Bakwai inda muka samu tattaunawa da mai martaba sarki zabarmawan Bakwai Alhaji Muhammad Nurdin Adam inda ya koro muna tahirin garin Bakwai a takaice
sunana Muhammad Nurdin Adam sarkin zagarawa wasanta Bakwai kenan to gaskiya Santa Bakwai dai yana cikin kasar Ghana Afrika ta yamma sannan kuma cikin jahar Ashanti na Ghana nan muke insha Allah
akalla wani shekara aka hasasa wannan gari a Santa Bakwai
to gaskiya Santa Bakwai dai kamar yanda tarihi dai nuna dai ya fi shekara 200 da wasu ƴan kai dai shi sa kalladi haka nan zamu estimate shi mu gani yanda yake suwa suka hasasa wannan gari na Asante Bakwai.
To gaskiya Asante Bakwai zango insha Allah da ikon Allah kuma da tarihin da muka ji kuma ba wai tarihi ba na Jabu ba, Hausawa ne suka kakkasa suka hasasa shi da Kanawa da Kasnawa da Sakkwatawa su suka kafa Asante Bakwai.
Zaka ba mu tahirin Asante Bakwai.
Asante Bakwai dai gaskiya lokacin da kakannin mu suka zo nan suna cikin gari ne wani anguwa ana ce mai Namfansa. To Namfansan na akwai ni gehe akwai ni babban ice ice ne da ya kasance angulaye ko kunu suna hawa suna cikin ice ne, shi sa shi ana ce mai Petigiasi wato ice da angulaye ke kai. To nan ne Hausawan nan suke to suna nan tarihi suna irin aikace aikace irin kamar malanta almajirinci suna noma ga ruwa da sauransu. To ana nan rannan suna kaman kowa ya dawo wajen sana'an shi ana nan ana buga irin wasan da ake ce karta, suna bugun karta shi kadara ya shiga aka samu wani matsala tsakanin su da ainihin masu kasa. To cikin kadaran nan ne aka samu mace aka buge ta ta Zambabu. To da ta Zambabu shi ya kasance kuma ya ita matan kuma cikin jiyan sarauta ne cikin arewan Najeriya. To babanta abin yi koni zuciyar shi sosai sai ya yi maganin nan baki ai kun san lokacin kuma mutanen da maganin su fa dusi ne maganin su in ya hadi bai tashi. To sai aka samu ni matsala na ciwo kaman wanda ciwo dai na kurajen jiki kaman jagane ko dai abin nan karimbo ya sami mutanen ciwon kuma ya kama mutanen kasan ne ba baki ba ba Hausawa ba. To ana ciki akwai wani malami ana ce mai Malam Bako. To shi Malam Bako ya hadi mashi ainihin sarkin gari cewa gaskiya abin gari zo gashi an san yanda za a yi ayi hukun Allah amma an bukaci bakar sa ni so ayi sadaka da shi da aka fara mai da ya kasance sarki ya ga dai wallahi babu sarki shi Allah shi ba da sa aka yi kisa aka yi sadaka shi aka yi roƙon Allah dan take kuma ciwon ne ya buta. To shi ne dalilin da yasa Bahaushe ya samu shiga don roƙon Allah nan da aka yi ciwon nan ya tafi shi ya bari Hausawa suka samu shiga. Daga nan ne aka doko su aka kawo su wani ana ce mai Tsohon Zango ana ce musu Nyamidu Yasi yanzu amma Tsohon Zango farkon zangon da suka zauna kenan. Sannan suka dawo aka dawo nan inda ka zo ka same mu kenan shine Sabon Zango.
To wani sana'a ne aka san garin Bakwai da shi.
So garin Bakwai dai sana'an da aka san mu muna sana'a na annu akwai teloli akwai kanikawa sana'a dai na wanda ka san dai sana'a dai kanikawa nan mashin ne ko dai na mota muna da su ana noma akwai makera akwai wadanda suke kuma zuwa farauta akwai wadanda ma suke kiwo suna kiwon bisashe shanaye da sauransu duka sana'an da muke yi a Bakwai kenan. Don abincin da muke ci da dama ma muna noman shi a nan ga sa sunan garin nan ne saboda kwakwan da ke nan ana nihin gonan kwakwa ko kwai na kwakwa shine manan Bakwaye na kace Bakwaye mato gonan kwakwa kenan ko ko dajin kwakwa manan Bakwan kenan.
To me ya bambanta tsakanin Bakwai da sauran garuru?
Gaskiya tsakani da Allah abin da ya bambanta mu shine zaman lafiya nan dai kowa ya san uban kowa kowa na son zaman lafiya saboda in babu lafiya babu arziki shi sannan dai bamu da matsala mu duka mun zama abu guda uwa guda uba guda haka muke nan Bakwai bambancin muke nan da wasu wuraren zaka ji ana fadace wadace da sauransu insha Allah.
Wani take aka san garin Bakwai?
To garin Bakwai ne taken Bakwai ko kilarin Bakwai shine Bakwai namijin gari garin da babu rago in ka ga rago ya zaka ne ko ko ya taho ko ya zo ne Bakwai kenan saboda kowa na ci da gumin shi shi sa ka ce mai aka ce mai hakan
wani abu ne ya zama kalubale inda yake ci mu fito a Koriya cikin wannan gari na Bakwai.
To Bakwai dai mu kalubalen mu ne ko masalan da muke shine kaman bamu da masana'antu inda matasan mu za su samu aiki su yi su samu abin da za su samu baki salati mu dai masalan mu kenan. Aha, masalan ke da shi ne ke da shi kenan.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Sai, ire da tace tana garin abu wuce dinnan sai ga tanan tana su yar sosai a take na ciro hotanta muka kare
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri